أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي واندتكين إيكو انشد عمانتي واشد قدرتا وصا sake hada mu a wannan masallaci a wannan yammaci na ranar Litinin wanda ya daidai da 10 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 10 ga watan Mars miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani na wannan wata mai albarka. Inda idan ba manta ba ajiya mun gama suratul humaza wailul likulli humazatil lumaza tazo mun ga bayanai yanda malamai suka fasalta wannan sura da irin yanda ubangiji subhanahu wataala yake zargin dukkan mutanen da suka kasance suna da irin wannan sifofi, siffa ta abin da ya shahi ghiba, siffa ta abin da ya shahi ruwa, da siffa ta abin da ya shahi idan Allah ya baka dukiya ka ringa dagawa. Allah subhanahu wataala yace to masu irin wannan siffofi da sannu ubangiji subhanahu wataala zai jefa su cikin wuta wanda take sunanta al-hutama. Allah subhanahu wataala ya kare mu da ya siffanta mana wannan wuta ce wanda ake hurata, makamashin ta shine duwal wazu da abin da ya shahi mutane. Haka Allah subhanahu wataala yace za a jeho wannan mutanen a cikin wannan wutar wadda take iski abin da ya shahi zuciya, take zuwa hagga zuciya take kona ta, kuma idan aka jeho su za a daddarme su a jikin wato foto foto gimshikai gimshikai wanda suke na cikin wuta. Haka kuma idan an jeho su za a kulle wutai. Allah subhanahu wataala ya kare mu. A yau insha Allah za mu tashi sura da take biyowa bayan ta, ita ce suratul asr. Da suratul asr sura ce wadda take makkiya, mafi yawan malamai sun ta kan cewa sura ce wadda take makkiya. Da jerin sabkarta ita ce sura ta 13 a surorin da Allah subhanahu wataala ya sabkar. Allah ya sabkarta bayan suratul sharh, kafin kuma a sabko suratul adiyat. Za mu ga adadin ayoyinta ayoyi guda 3 ne, tana daga cikin mafi karancin surori kan abin da ya shafi bangaren ayoyi. Da mun gani a baya akwai suratul nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, aka mun ga suratul kausar, kuma nan ga suratul asr wanda suke da wato ƙarji gajerin ayoyi, ko kuma mu ce ayoyin su duka gabaki ɗaya 3 ne. To wannan sura tana daga cikin falalatta. Imam Tabarani ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Hassan yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam basu gushe ba tun lokacin da aka sabkar da suratul asr. Idan junan su ya gamu da junan su basu rabuwa har sai sun karanta ma junan su suratul asr. Idan sun karanta sai su sallama, sun haɗu da wani da wani sai su karanta suratul asr sai su sallama su kunya gaisa da shi. dan mu zo mu gani bayanin dan me yasa suke karanta musu wato suratul asr inna sura ce wadda take da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam kai imamu shafi'i yake cewa da mutun zai yi tadabburin wannan sura suratul asr ya zamanto yayi tadabburin ta yayi tuntuntuni a cikin ta wato da ta wadatar da shi game da abin da ya shafi rayuwar duniya gabaki daya to ashe sura ce wadda take da muhimmanci wadda a gajerin ayoyin da Allah subhanahu wataala ya sabko da ita aya uku amma take dauke da abubuwa wanda wato shakundum ne gabaki daya Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karantar ta daidai da fahimtar ta daidai da kuma aiki da abin da ta zo da shi to sai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
للذين آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
طيب الله سبحانه وتعالى يا فارا da wannan sura yake cewa wal asr Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da zamani asr wato zamani wanda a wannan zamanin wato dan adam yake zamantowa yake abkuwa gare shi wato wasu harakokin shi na rayuwa na abin da ya shahi alkhairaini ko kuma abin da ya shahi sharri wannan a magana ta malamai wasu malamai suka ce a Allah subhanahu wataala yana rantsuwa ne da lokacin la'asar lokacin sallar la'asar inda idan muka gani Allah subhanahu wataala yana yin rantsuwa da abin da ya ga dama Allah subhanahu wataala yana zabar abu yayi rantsuwa da shi abin da ya ga dama kamar yanda nan yayi rantsuwa da lokacin la'asar aka zan mu gani a wurare da yawa Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da wasu abubuwa wanda wato ya ga dama wannan yana nuna maka idan Allah ya rantsuwa da abu to wannan abin yana da muhimmanci yana da kyau mutun ya zamanto ya bashi kula to nan lokacin la'asar da Allah ya yi rantsuwa da shi akan malaman da suka fasarta cewa lokacin la'asar ake nufi saboda lokacin la'asar lokaci ne mai muhimmanci ya ishe mu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mala'iku wanda suke ba'i biyan ga ayyuka na bayi wanda wasu daga cikin mala'ikun group ta farko suna sabkowa ne bayan daidai alfijir ya keto group ta biyu shine suke sabkowa daidai sallar la'asar wanda suka sabko daidai la'asar wanda suka zo la'asar suka zasu zamna da kai har sai alfijir ya keto duk abinda ka aikata suna rubuta duk abinda ka aikata suna rubutawa idan wanda alfijir ya keto suka sabko suka zo zasu yi relevant din su to su kuma su koma wajen ubangiji subhanahu wataala tare da cewa Allah subhanahu wataala ya fi su sanin abin da ya wakana da bawa a lokacin Allah zai tambaye su yaya kuka iske bayi na ce bawan ka ya Allah mun iske shi yana kaza mun iske shi yana sallah sai ma sallar la'asar kuma mun baro shi yana sallah ita ce sallar asuba haka su ma wanda suka zo da asuba za su zamna da kai har sai zuwa bi har zuwa la'asar wannan lokacin sun isko ka kana sallah haka sun koma kana sallah zasu iske ubangiji subhanahu wataala su fadi mushi haka sannan ya tabbata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da ya bar sallar la'asar to faqad habita amaluhu to aikin shi kwata kwata ya lalace to ka gani wannan hadisan suna karfafa mana cewa lokacin la'asar lokaci ne wato wanda yake da kima lokaci ne wanda yake da wato daraja ya kamata mutum ya zamanto ya kula da wannan lokuta idan muka koma kuma ga wanda suka ce wal asr ana nihin gabaki ɗaya zamani Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da wannan zamani saboda zamani game da rayuwar dan adam abu ne wanda yake da muhimmanci lokaci a rayuwarka lokaci muhimmanci gare shi sai gwanda ɗaya ka bar shi ya tayi a rayuwarka a banza wannan kayi asara babban asara shi yasa aya ta gaba sai Allah ya ce jawabin shine innal insana lafi khusr lalle wato al-insani shine mutum lafi khusr yana cikin asara kaga nan Allah subhanahu wataala nan da aka ce innal insan malamai suka ce ta hada kowa da kowa musulmi ne kai kafiri ne kai mummuni ne kai gabaki daya suna cikin asara kafin mu ga togaciyar da Allah subhanahu wataala ya kawo. Amma idan ka dauka a warko da aka ce innal insana lafi khusr, lalle wato dan adam yana cikin asara, yana cikin asara, to kaga abu ne mai tsoratarwa. Da aka tsaya akan wannan a ce kana cikin asara a rayuwarka, duk abin da kai ya zamanto in dai kai sakaki akan wannan lokaci naka, to kana cikin asara. Idan in ka mira shi ga abin da ya shahi rantsuwar da Ubangiji subhanahu wataala yayi game da abin da ya shahi zamani, Allah da ya rantsi da zamani yace lalle dan adam yana cikin asara. To idan kai sakaki da zamaninka, ka bar wannan lokaci da Ubangiji subhanahu wataala ya baka, ka amfana da shi wajen ibada, ka amfana da shi wajen kusanta ga Allah subhanahu wataala. Idan kai sakaki da shi, ka bar shi ya tafi a banza, to kai asara. Yasa kai ne zaka yi aiki da kaza, shi da malamai suke bada misali, kai ne misali zaka zo an nemi wani abu na alkhairi, ka bada taimako da za ta taimaki addinin musulunci, kana da ikon zaka bada jikka 10 he ka huddo jikka 5 ka bada, ko kuma ka huddo jikka guda ka bada, a gobe ranar tashin alkiyama idan ka zo kaga sakayya da Allah ya baka akan jikka, ka gani kuma da jikka 10 ce ka bada, wata irin sakayya ce zaka samu ta Allah subhanahu wataala? Sai ka ringa nadama cewa ina ma a medo ka a ce kai sadaka da jikka 10, to kina kaga kai mine, kai asara, kai asara. To shi yasa in ka duba duk zamaninka, duk abin da zaka bari haka, lokacin ka ya tafi haka a asara, to wannan a banza, to wannan babban asara ce kai a gobara na tashin alkiyama. Saboda babu wani, kamar yadda hadisi jiya ya gabata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadamu ibn adam yawmal qiyama hatta yas'al an 40 aw tarwaya an 50, cewa dan adam ba zai gushe ba a gobara na tashin alkiyama Ubangiji subhanahu wataala sai ya mishi tambayoyi. Daga cikin tambayoyin jiya mun ga guda ta masu kudi, cewa kudinka ina ka same shi, ina ka ciyar da shi. To akwai kuma tambaya akan wato lokacin da Allah ya baka, lokacin da Allah ya baka mi kai da shi, lokacin da Allah subhanahu wataala ya baka na rayuwa gabaki dai, wannan rayuwar mi ina ka je ka sarwantar da ita? Dole wannan tambaya sai Allah subhanahu wataala ya maka ita, kuma sai ka ba ma Allah amsa. Shi yasa duk lokacin da Allah ya baka rayuwa kana da lahiya, kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana igtani ma 50 qabla 50, karibaci wasu abubuwa guda biyar kafin biyar su zo maka. Yace shababaka qada qabla haramika, wato matasantaka kafin tsufa ya zo maka. Kana matashi, kana da lokaci, zaka iya ribantuwa da wannan lokaci kai ibadu, ka kusanci Allah, kai aiki wanda yake na da'a kafin mine, kafin tsufa ya zo maka. Ka gani da yawa zaka ga wani lattije ne matasantaka shi bai yi ta ba akan alkhairi, zaka ga yana da dama, ce ina shi ne ma ya samu irin lokacin da mu muka samu a irin wannan zamani, ga lokaci kana da kaza, ga shi zaka iya kaza, zaka iya kaza, amma kai da kake wannan lokaci zaka ga irin wannan abubuwan dukan baka kasance ba kana aikata su, to wannan babban asara ce. Manzo Allah ya ce karimanci da wannan lokacin kafin wa lokacin gazawa ya zo maka. Haka daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sihhatika qabla maradika, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da rayuwarka da lahiyarka kafin mi, kafin rishin lahiya ta zo maka. Yau kana da lahiya, kana iya fitowa masallaci ka zo kai sallah baka huto baka yi, kana da lahiya kana iya zuwa kai ayyuka na alkhairi, ayyuka na ibada baka je baka yi, kana da lahiya duk wani abu na alkhairi kana iya tashi ka je kai, baka je baka yi, yau ka kwanta baka da lahiya, kana gurin ina ma da kana da lahiya da kaje ka aikata kaza. Wanda kuma ita sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna Ubangiji subhanahu wataala a ban kasa, duk abin da ka kasance kana aikatawa na alkhairi, to idan wani wata matsala ta same ka, ko kuma wani uzuri ya zo maka baka samu baka aikata wannan abin, to Allah zai baka ladan ka maka aikata wannan abu. Kai ne kullun kana matashi, kana aikata ayyukan alkhairi, kana azumin nafila, kana salloli, kana taimakawa, kana da dukiya, sai yau aka waye gari dukiyar nan babu ita, kai ko da ka kasance da wannan dukiya da Allah ya baka kana taimakawa wanda bisu da, to duk lokacin da yayi inda kake bada wannan dukiya, Allah subhanahu wataala sai ya ringa baka ladan kamar ka bada. Kai ne kana sallar nafila kullun sai kai sallar wallaha salatul duha, yau baka da lahiya kana kwanci baka iya tashi kai wannan sallah, Allah subhanahu wataala sai ya rubuta ma ladan kamar kai wannan sallah. Kai ne kana yin kaza, kai bulaguro baka samu ba damar yi, Allah subhanahu wataala sai ya rubuta maka kamar kai aikin wannan idan ka ga mini ka ribatu da lokacin ka tun kana da lahiya tun kana da lokaci kahin rishin lokaci yazo maka shi yasa nan yace innal insana lafi khusr lalle wa irin nan na mutum yana cikin abin da ya shahi asara sai Allah subhanahu wataala yace illal ladina aman kaga nan he zaman to togaciyar ta zo mana istisna'in yazo sai aka ce amma fa banda wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki wanda yake managarci wa tawasau bil haqqi suka yi wasici da gaskiya wa tawasau bis sabri suka yi wasici da abin da ya shafi hakuri wannan sune bisu cikin wa'ancan asararru da Allah subhanahu wataala sai da yayi rantsuwa yace irin dan adam din nan yana cikin asara to Allah sai yace illal ladina amanu sai wanda suka yi imani idan muka dauki kalmar imani me ake nihi da imani imani yana da wasu rukunai wanda suke guda shida wanda sai ka cika wannan imanin kai ya cika matukar baka cika ba wannan rukunan to wani baka cika ba imani kana nan dai a musulmi saboda akwai bambanci tsakankanin musulmi da wa da mummuni a ce wani musulmi ne wani mummuni ne qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawa mutanen kauye suka zo suna albani suna cewa ai su sun yi imani Allah ya sauko aya ce a ce musu kullan tu'minu da sanne dai har yanzu ba ku yi ba imani walakin qulu aslamna ku ce mun ba da wuya mun shigo musulunci yanzu shi yasa musulunci addinin musulunci martaba ta abin da ya shafi dan adam ta abin da ya shafi imanin shi da kusantar shi da ubangiji subhanahu wataala martaba uku ce martaba ta farko shine ta musulunci ka shigo musulunci yau wani ya shigo musulunci to akwai wasu abubuwa guda biyar wanda dole sai ya cika su wanda he ya yarda da su na farko da farko kalmar shahada sai ka sheda babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne wannan sharadi na farko sannan ka tsira sallah in kana da dukiya ka bada zakka in azumin ramadan yazo ka azumce shi in kana da dukiya ka tafi haji ka yarda da wannan to wannan ka shigo musulmi yanzu kai musulmi ne to a gaba ka zo martaba kuma ta abin da ya shafi imani martaba ta imani su kuma suna da rukunai mini guda shida sai kai imani da Allah sai kai imani da wa da manzon Allah sai kai imani da littattafan ubangiji sai kai imani da mala'ikun Allah sai kai imani da ranar lahira sai kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri tukun yanzu ka zo martaba ta imani a ce wani mummuni ne sai kuma kololuwa wanda idan ka tafi wannan martaba kai alhamdulillah ita ce martaba ta ihsani ta kyautatawa mitace ihsani shine an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bautawa Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu in kai baka ganin Allah to fa innahu yaraka to shi yana ganin ka to in ka kai lokacin da duk ibadar da kake yi kana karrabo da abin da ya shafi ihsani kyautatawa to wannan ka kai degree na ƙarshe a ibadarka menene abin da ya shafi degree na ƙarshe me shine ihsani shine lokacin da nazo zan yi ibada wannan ibadar da nake wa nake ma Allah nake ma kuma in san in halarto a zuciyata cewa wa tabbas ubangiji subhanahu wataala yana kallona yana gani na nake aikata wannan ibada kuma shi nake ma yaya zaka yi wannan ibada kaga dole zaka kyautata ta ka san da cewa in Allah in kai baka ganin Allah to shi Allah subhanahu wataala yana ganin ka daddare ka je zaka aikata wani abu na saban Allah ba kowa sai kai kadai sai ka tuna fa Allah subhanahu wataala yana ganin ka sai ka daina wannan abu to duk lokacin da kake muraqaba kanka kake jin cewa fa duk inda kake Allah na tare da kai kana halarto a wannan a zuciyarka shi zai ƙara ƙarfafa ma zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi kuma shi zai ringa kare ka ga abin da ya shafi aikata ayyuka wanda suke na sabo to mu dawo kan bangaren abin da ya shafi rukuni na biyu ko mu ce abin da ya shafi gaba ta biyu shine imani Allah da yace illal ladina amanu sai wanda suka yi imani imani muka ce yana da rukunai guda shida na farko imani da Allah ya ne imani da Allah kai yarda cewa lalle Allah subhanahu wataala haqiqan akwai shi ka yarda da Allah akwai shi ka yarda shi zakka bautawa ka yarda kuma yana ganin ka a duk inda kake kuma ka yarda shi kadai ba za ka hada bautar shi ba da wani wannan sai kai imani da wannan ka ba ma Allah dukkan wani haƙoƙin shi to kan kai yarda cewa lalle tabbas kai imani da Allah subhanahu wataala sannan imani da manzannin Allah kai imani da manzannin Allah subhanahu wataala da ya aiko Allah subhanahu wataala ya ambata mana wajen manzo da annabi wajen 25 gabaki ɗaya kai imani da su dukkan su ma'aika ne na Ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya ambata mana labarin su ya ba mu labarin su wanda bai ba mu ba labarin su bai ba mu ba labarin su amma duk wanda aka ce ma wannan annabi wane ne to kai imani da shi kai imani da manzon Allah wanda shine aka aika maka kai imani da annabi Musa kai imani da annabi Isa kai imani da annabi Ibrahim annabi Musa annabi Sulaiman duka annabawan Allah subhanahu wataala sai ka yarda da su baka ce ba a'a ni na yarda da annabi Muhammad amma ban yarda ba da annabi Isa to imanin ka bai cika ba bari ma ka kafa baka yarda ba da manzon Allah saboda ƙaryata annabi guda kamar ƙaryata menene kamar ƙaryata dukkan annabawa ne gabaki daya saboda dukkan su annabawa da suka zo da mi suka zo da kira guda suka zo shine kiran tauhidi kowanne annabi da yazo kira ne yake abautawa Allah shi kadai kada a hada bautar Allah da wani abinda ya shahi shari'a na ibadu wannan shine yake zamantawa ya sassaka saka gani wasu an fallanta musu kaza wasu an fallanta musu kaza wanda mu an fallanta mana salloli ga su guda biyar wasu al'ummomi ba irin wannan sallah aka fallanta musu ba an fallanta musu a lokaci kaza mu an fallanta mana azumin kaza wasu an fallanta musu kaza to shari'ar musulunci ita ce take sha bambam daga wannan annabi zuwa wannan annabi amma dai asalin da awa kira na tauhidi kira guda ɗaya ne shine abautawa Allah shi kadai kada a hada bautar Allah da wani dukkan annabawa akan wannan suka zo suke kira to kinan kaga dole sai kai imani da wannan wato annabawa gabaki ɗaya da manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko ina wannan shine na biyu sai ce wa kutubihi kai imani da littattafan Allah da littafin da aka ce wannan littafin Ubangiji ne da ya sauko irin sa At-Taura Injila Zabura Sufi Ibrahim Sufi Musa daga garbadau shine littafin mu Al-Qur'ani mai girma dukkan wannan kai imani da su cewa dukkan kutubus samawiyya ne Allah subhanahu wataala ya sabkar da su wannan Al-Qur'ani da yake hannun mu kai imani cewa lalle magana Allah ne Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan maganganu gabaki daya ka ringa kimanta Al-Qur'ani ka ringa reda shi ka ringa tilawa shi wannan duka yana daga cikin abin da yake nuna cewa kai imani da littattafan Ubangiji subhanahu wataala sai ce wa mala'ikati haka kai imani da mala'ikun Allah cewa hu mala'ikun nan akwai su kada ka ce babu su akwai su rinduna ce ta Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala ya ambata mana wasu daga cikin mala'iku irin su wa Jibril Mika'il Israfil Malik irin su wanda aka ba da siffofin su raqibuna atid irin su hamalatul arsh wanda suke rike da al'arshin Allah duka wannan kai imani duk inda aka ambata mala'ika kai imani da shi irin mala'ikun da Allah ya ambata mana halishan manzon sallallahu alaihi wasallam cewa suna saukowa su yi tawafi da baitul ma'mun kowace rana sai mala'ika 70,000 ya sabko ya kewaye ɗakin wannan baitul ma'mun wanda saiti yake da Ka'aba sun kewaye wannan ɗakin sun tafi kuma idan suka tafi ba za su dawo ba har duniya ta tashi gobe wasu mala'iku 70,000 ne za su zo kowace rana 70,000 suke zauwa suna kewaye wannan baitul ma'mun su tafi kuma ba za su taba maimaitawa ba har sai alkiyama ta tashi to kai adadin mala'ikun nawa ne ka yi mini da karatu wani yarda mana na shekara guda 70,000 zaka yi lissafin ta na shekara guda kullun 70,000 kenan kuwa kwambe zaka yi kuwa turasan suwasan adadin kwanaki na shekara go kenan sai ya baka nawa mala'ika 2,000,000,000 nawa ne suke zauwa a shekara su kewaye wannan wajen in sun kewaya kuma sun tayi ba za su dawo ba ha duniya da tashi kai kai imani da su cewa kuma akwai su kuma sama a cike take da mala'iku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce mana attatis sama'u wa huqalaha an ta'ita wato sama ta yi ƙara manzo Allah ya ce kai ya cancanta ma fa zai ƙaran nan ƙaran idan abu ya cika an cika ya cika yanzu misali na dauka ruhin azara ne akai an san azara an yi ruhin azara sai ka daddora mishi bahun ƙasa kake daddora yayyauni ba kana zauna ba daga zakawa da jimmi to in ka ji kakain nan ka san tsiriya zakai to sama ta yi irin wannan kakain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kuma ya cancanta ta yi wannan ƙara yace kai a sama babu inda zaka dora daidai da yatsa hudu wai ka samu waje a sama inda zaka dora yatsa ka guda hudu ko tahin hannunka ba ce wannan wajen akwai mala'ika amma ya ma Allah sujada ko kuma ya ma Allah rukuyi duka suna ma Allah ibada to ka gani ashe mala'ikun Allah akwai su kuma ba kadan bane ba wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu rindina Allah babu wanda ya san adadin ta babu wanda ya san adadin rundunar Allah kai wanda aka ce ma 70 he sun sabko in sun tayi bisu dawowa wasu za su sabko sama gatanan a cike take kuma da duk mala'ikun da suke tattare da kai ga mala'ikan mutuwa wanda shi kullun aiki yake yau ka ji can kasa mabambanta kuma shi in shi kadai ne he tawaga shi masu rakore amma mai huddaran shi kadai ne wannan Allah ya wakilta shi da irin mala'ikun da Allah ya wakilta suke kula da iska suke kula da ruwa su koro hadari ya tahi su koro iska ta tahi da irin mala'ikun da Allah subhanahu wata'ala ya dora a ban kasa su kawai suna yawo ne suna neman ina ake ambatan Allah inda suke gani ana ambatan Allah sai su zo su zamna haka ila ambatan Allah kuma su tafi su gani ma ubangiji subhanahu wata'ala ce sun zo suwana suna nan suna ambatanka me suke so aljanna me suke tsoro wuta ce to dukan su an ba su abin da suke so kuma an kare su daga abin da suke jin tsoro an ba su aljanna an kare su daga abin da ya shayi wuta an ce ya ubangiji akwai wani fashi da yazo tsogami ne yazo ba karatun ba yazo a ce kai a gama da shi shi ma an huce to wannan su bai kai imani da wannan mala'iku kai imani da mala'ikun da suke rubuta ayyukan ka na alkhairi da na sharri ka rubuta aikin lada ya rubuta kuma bai gajiya kana ta istighfari rubuta yake in wani zakai he dai kai ga gaji shi ba ya gaji ba kai imani da su kai imani da hafaza wanda suke kari ka kuma akwai mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya sa suke kula da kai shi sa zaka gani ka kwanta a nan waje a ƙasa kai barci hakka tashi babu kenkesan ko kiyashin da ya shiga ma hanci amma yau da zaka aje gawa ka bar ta a fili kafin ka ce awa guda sai ka ga kiyashi duka sun cika suwa suke kare ka wannan mala'iku da Allah subhanahu wataala ya sa shi sa zaka ga zakka fadi wani waje sai su tare ka in Allah bai kadarta ba kawai sai ka gani ka ce kai wata shawulin ga ka tsallaka kai kuma ka san sarai cewa akwai wata dabara da akai Allah ya dauke ka wannan to duddo wannan mala'ikun dole sai kai imani da su duk mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya ambata dole kai imani wannan shine ke nuna imanin ka idan mun gani imani da Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah sai imani da ranar lahira kai imani da ranar lahira cewa yaumul qiyama akwai shi za a tada alqiyama za a tada dukkan tun daga na warko da na ƙarshe cewa Allah subhanahu wataala sai ya tada mu ya gama mu a ardul mahshar a waje guda a zo a yi hisabi imani kuma da ranar lahira ya hadu tun daga abin da zai wakana tun daga cikin kabari sai kai imani da abin da zai wakana tun cikin kabari har zuwa farfajiya alkiyama har zuwa a shiga aljanna ko kuma wasu su shiga wuta duka wannan sai kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa cikin kabari a kabar manzila ne wani matsaya ce bainal dunya wal akhirah tsakankanin duniya da lahira shi yasa ake kiran shi da albarzakh cewa wani waje ne ka tai kai bakka duniya ta barta kuma baka isa ba lahirai kana nan kai eskal ne kana jira ne kawai just lokaci yayi a tashi a tai inda za a dai to sai kai imani da wannan imanin kai cika da cewa kai imani da ranar lahira kuma kai imani da cewa a cikin kabarin nan ana azaba kuma ana akwai ni'ima akwai wanda kaburbura da ake ma azaba akwai kaburburan da ake ba su ni'ima kuma wani a cikin kabarin shi azaba ce ake mishi zalla sallallahu alaihi wasallam wata rana yazo makabarta za a binne wani ya zamna yana zamne ya dauki wani kara yana dan tsokana kasa haka ya dago kanshi yake ce ma sahabbai wallahi ku nemi tsari ga Allah subhanahu wataala daga azabar wuta ku nemi tsari daga wajen Allah da azabar wuta he da ya hadi so uku zalla sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari yake cewa ku san da cewa fa duk lokacin da aka sa bawa cikin kabari a lokacin da aka sa shi kun binne shi kuna binne shi mala'iku za su zo mishi wannan mala'ikun za su zo su tada shi su zassa mishi wasu tambayoyi tambaye shi waye ubangijin shi menene waye annabin shi menene addinin shi me zai ce game da wannan mutumin da aka aiko wannan tambayoyi duka mala'iku sai sun maka idan mutum mummuni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai bada amsa zai ce ai ubangiji subhanahu wataala shine zai ce Allah ne ubangiji shi. Dama in sun zo mala'ikan in yazo ba wai a hankali zai tada ka ba, a burgici zai tada ka. Kai ne misali, kana barci wani yazo ya buge ka ya tashi ya buga kowa ya tada ka a tunzuri, ya zaka tashi a wurgice zaka tashi. To haka malamai suka ce a wurgice za a tada ka cikin kabari. Kana falka ka ga mala'iku ne ka baro duniya, in daga barci ne ka wuce kana tunanin ka tashi ka gani fanka tana juya, ai dai ka gani ka ba, ai dai ka yunkuro ka ga itace. Mala'ikun nan za su maka tambayoyin nan su ce waye, tambaye ka waye ubangijin, ka ce Allah ummuni ne. Wane ne, menene addinin ka? Ce addini na shine musulunci. Ce mi zaka wadi game da wannan wanda aka aiko muku? Ce a kuna nihin manzon Allah Muhammad bin Abdullah, ai manzon Allah ne, nayi imani da shi, na bi shari'a shi, nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Wannan mummuni kenan. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wataala yana tabbatar da mummunai da fada wadda take madidaiciya, fada wadda take tabbatacciya, ita ce tambayoyin da za a ma a cikin kabari. Kuma kada ka dauka kabari wani an sa ka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka sa mutun kabari sai ya matse shi, sai ya matse ka, ya matse ka, ya matse ka, yace kai da wani yana tsira daga matsin kabari da zai yi. Da Sa'ad ya tsira daga matsin kabari, wanda shi mutuwar shi ma sai da al'arshin Allah ta girgiza, ba wani na gari. Amma manzo Allah yace duk da haka ne shi ma kabari yayi da ya mushi damma ya matse shi. To gurgudan laihin ka, gurgudan matsiwarka, gurgudan ibadarka, gurgudan matsiwarka. In kai mai dama dama ne sai a maka mai dama dama, in kuma wannan ne wanda sai hakarkarin duka ma sun gamu, Allah subhanahu wataala ya kare ku. Zalla yace wannan idan an binne bawa ku nema mishi gafara, ku nema mishi samun tabbatuwa. Istaghfiru li akhikum wasallallahu tasbita fa innahu al'ana yus'al. Zalla yace ku nema mishi gafara, Allah ya ji kanshi, Allah gafarta mishi. Ku nema mishi cewa Allah tabbatar da shi ya bada ikon amsar tambayoyin da za a mishi, saboda yanzu nan za a mishi tambayoyi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar idan an binne mamaci, idan an binne mamaci abinda ake yi shine kawai ka tsaya gaban kabarin ka kalli alqibla, ka ringa nema mishi gafara, Allah gafarta mishi, Allah gafarta mishi, Allah gafarta mishi, Allah bashi ikon bada amsoshin nan da zai. Wallahi ba abinda yake bukata kama adda. Abubuwan da muke mafi yawa a makabarta na azuwa dauko helo a kewaya, wannan duka abubuwa ne na gargajiya, abubuwa ne wanda ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wannan da zai tashi a lokacin yin muku magana cewa zai dan Allah ku bar wannan, ku muka mini gafara. Kuma kai tahayyal ka sa hankalinka, annabi ga abin da yace ayi, yace ku noyi mama dan uwanku gafara. Mutun ya mutu me yake so da farko? Gafara, nema mishi gafara. Annabi yace yanzu za a mishi tambayoyi. To kai kuma ka zo ka dauko helo ka karanta ayatul kursi, ko kuma ka karanta izaja'a, ko ka karanta alhamdulillah, ko qul huwallahu, duka wannan ba shi bane akai. A makabarta ba a karanta ma alqur'ani, ba a karanta alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hani cewa kada mu karanta alqur'ani a makabarta. A wani hadisi yace kai kada mu mai da gidajenmu makabartu, mu ringa sa sallan mu a gida, wata sallah muna yi a gida, wani karatun qur'ani muna yi a gida. Kina yana nuna mana cewa inda ba a yin sallah makabarta ba a sallah, ba ka shiga makabarta kai sallah, ko sallar gawa za a yi sai dai a huto a yi ta ba a makabarta ba. Amma dai a ce a zo makabarta a ringa karatun Qur'ani, ko a dauko helo a kewaye kabarin, ka gani kawai ba a yi ba komai. Wata ran za ka gani an je makabarta ana kawai adda dama dama ƙarshe, kawai ka ji an ce Allah ya ji kan mamata mu. Amma malamin da zai daga hannu zai ce a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, duka karatu ne akai, ba nema mishi gafara bane ku. A karanta kaza, abinda ake so shine ka nema mishi gafara, ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka dukufa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yazo suka binne mamaci suna tsayawa akan kabarin shi tsawon yanda ake so ke raƙumi a daidai shi, suna nema mishi gafara, addu'a ake mu yamma mamaci. Malamai suka ce wannan asali, wannan kewaya da ake yi ta helo da idan ake yi da makabartu, tarihin shi yanzu ka je irin wasu gurare zaka ga duka wannan ba. Mu anan da magarama ne muke yi, anan ne da magarama ake yi. Shi kuma asalin shi makabartu ne a da suke dab da daji a gehen gari, kuma lokacin akwai namomin daji, aka ce akwai kuraye, akwai kaza, ana tsoro kada ya zamanto an binne mutum wani naman daji ya zo ya tone ya wulakanta gawar dan adam, sai su zo su darme kabarin, su sa igiya su darme kabarin. kamar sun yi wani tarko ne duk lokacin da kura ko wani kirkeci yazo ya tona daga yaga igiya mi zai zato sai zato tarko ne aka mishi kinan sai ya gusa daga nan to asalin tarihin kewaye wannan tafilu amma asali ba karantar wa shari'a musulunci bace tace a kewaye da kelo wani har yake gani in ba kewaye dan uwan shi da kelo ba ko kuma ba mushi ba wani abu wallahi ka tsaya ka mushi addu'a shi kadai yake bukata saboda tambaya ce za a mushi kuma wannan tambaya akwai kuma gaba ta biyu idan an zo makabarta sai ka gani an zo ana mushi ya Abdullahi ya Abdullahi ya Abdullahi wannan bawa ya mutu wallahi ba jin ku ba yake ji dai ne zai muku in zakku tayyaku manzo Allah yace ana mai do mushi ran shi ya ringa jin sawun takan takalman daga kasa yana jin sawun takan mala'ikun da zasu zo su tambaye shi ku kuma yana jin sawun mi tahi takun tayyaku to kai ka zo ka binne mutum ka zo kana ce mishi ya kai bawan Allah ya kai bawan Allah idan wannan mala'ikun sun zo su tambaye ka suka ce maka waye ubangijin ka kace Allah ne waye annabin ka kace annabi ne kace ya mutu kai ka san sarai ya mutu kuma kake tambaye shi kake gayi mishi kake lakanta mishi wasu malamai suke cewa abin da yafi dacewa yanzu yana raye ka koya mishi ya san wannan ko kuma bayan ya mutu yana raye yana raye kuna tare da shi ka gani bai cika sallah kaga bai kaza janyo shi cewa ne ka zo ka jirita al'amuranka ka katanta mishi rayuwar nan huduka karewa take ilmudda ce Allah ya baka tsawon kai tsawon rayuwar baka huce ba 70 ko 70 ka dan manzo Allah yace suke hucewa ai al'ummar shi to ka gyara ita kuma wannan tambayar wallahi in baka mutu ba da imani ba ta yinda za a yi wallahi kai ko da malamin kuka shiga kabari wallahi bai yarda lakanta mai ita ba ta yinda za a yi ka iya bada amsar wannan ya ishe mu misali a nan rayuwar duniya mafi yawan mutalibai ne zaka gani wata rana kuna da exam ka ta yi class an baka takarda ga ke suwon an maka kana tunna cewa ka san wannan amsar amma ta yi mi da kizawwa la'alla ka hinka shiga kisal ma he da ka karanto wajen ka rike amma yau ka amshi takardar gashi nan amsar ta kizawwa to wannan a duniya ma barantana a lahira wanda kuma an amsar tambaye tana da alaka da imaninka tana da alaka da aikin da kai ka zo kana tashancinka ka zo kana shashancinka ka zo kuma kawai dan wani malam ya ce maka in kai aka je tun ya lakanta ma ka rike ka rike firgicin mala'iku kadai ya barka barantana su zo maka barantana in mutum ba mutumin kirki bane ba mala'iku in sun zo inda su tsananta mishi manzo Allah a karkashin hadisin ne yace idan mutum kafiri ne ko munafiki ko ba mutumin kirki ba mala'ikun nan idan suka tambaye shi waye ubangijinka zai ce ha ha la adri yace ha ha ban sani ba mala'ika yana tambaye ka kana baka sani ba kai ma ka san ka janyo ma kanka waye annabin ka yace baka sani ba waye kaza yace baka sani ba mala'iku za su ce la daraita wala talaita kada Allah ya saka sani su buge shi da guduma guduma irin wannan wanda ake gwadawa a yan filmin India wannan me kamar ron ron haka da wasu usoshi usoshi to guduma ta mala'ika zai buge ka malamai suka ce eh ka shiga can cikin kasa kasa ma kuma ta kuddo ka bar ta rike ka huyi ta mai doka cikin kabarin haka za a ringa ma azaba idan mummuni ne kuma za a mishi ni'ima a ce ka kwanta irin kwancin da ango yake yi wanda ba mai tada shi da sai sai amarya kayi kwanci irin kwanan ango a bude ma a yalwata ma kabarinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yalwata ma kabarinka a bude ma kohohin aljanna kana ganin hurul ain suna giggittawa matan da aka ma alƙawari a aljanna kana ganin wulidanul mukhalladuna suna ganganta an gwada ma an ce wancan gidan shine za a tada ka me ya kamata ka ce Allah a tada kiyama addu'ar da mummuni kawai yake a cikin kawai rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a ya ubangiji a tada kiyaman nan ya ubangiji a tada kiyaman nan mu kuma muna nan duniya muna ta program kai kuma kana can kara ta mana a tada kiyama a tada kiyama shi kuma idan mutum ba mutumin kirki bane ba a lokacin za a bude mishi wuta ce ga gidanka nan na wuta a ringa bugo mishi zahin wuta da azaba da macizai da kunamu cikin kabarin haka za a ringa mishi haka za a yi ta azabtar da shi zai ringa ihu yana yin rabbi la tuqimsa ya ubangiji kada a tada kiyaman nan yana ganin wai wannan azaba kadai ta hi dama dama kafin a tai can wutar jahannama ka gani a shera abu ne ba wanda yake wato mai sauki ba abu ne kuma wanda dole mutum ya zamanto yayi imani da cewa wannan tun cikin kabari za a fara wannan wai kamar wata mukaddima ce kamar wata introduction ce kafin a tai mi kafin a jira na tashin alkiyama to Allah subhanahu wataala ya kare mu. Yanin dole mutun yayi imani da ranar lahira da dukkan ababan da zasu faru wato a gobe ranar tashi alkiyama tun daga abin da ya shafi kabari har zuwa wato cikin aljanna ko kuma wanda zasu shiga wuta. Sannan wal qadari khairihi wa sharrihi, kayi imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri, wanda babban abu ne wanda sai mai imani yake imani da kaddara. Kayi imani da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta ma, ka karbe shi hannu biyu cewa Allah ya kadarta mini wannan abu na alkhairi ne, wannan abu na sharri ne, musiba ta same ka, ka zamanto ka dau hakuri cewa Allah ya kadarta ma wannan musiba, ka nima Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye malta. Da yawa anan ake huce da mutane, yau mutum wani abu zai same shi zaka ringa ji yana cewa a ai dama an aike ne aka mishi, ai an mishi aiki dama tun da yake kaza an yi kaza, jiwa ce. Kai da Allah ya baka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai karatun da zaka karanta game da in jiho ta zo ta kare ka, irin azkarus sabahi wal masa, wannan wai idan ka jiwa yanzu in mutum yaje yake mi zakai dukiya zakai go. To idan kai azkarus sabah kai azkarul masa kana yin wannan zikiri irin su qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul huwallahu ahad, kamar mutum ne yana jiho ka kana dukiya, kana yin wannan kawai dukiya ne kake jiho tana wuciya a banza. Kai imani da abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne, Allah ya kadarta, na sharri kuma da shi ma dai Allah ya riga ya kadarta, wani abu laifi ne jarrabtawa ce, Allah yana jarrabta gwalgwadon imaninka, gwalgwadon jarrabtar da Allah zai ba zai maka. Kada ka dauka wai dan kai imani kana cika sallah kana kaza Allah ba ya jarabce ka ba, a'a, bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal, wanda Allah ya fi jarabtawa sune annabawa, annabawa Allah ya fi jarabta su dan aga karhin imanin naka, shin da kace kai imani da gaske ne ko kuma da wasa ne, thumma al amsal fal amsal, sannan makamantan su makamantan su haka haka, gwalgwadon degiren imaninka gwalgwadon yanda jarabawa take zo maka. Yau in ka gani ba jarabawa ba ta zo maka ka fara tuntuba wai lahiya lahu wani ke tafiya, shi wani in ya ga musiba ta same shi ya san huwa yana cikin wannan, sai ya ƙara koma ga Allah ya yi haƙuri ya yi juriya ya riƙe wannan musiba da ta same shi cewa Allah subhanahu wataala ne ya kadarta mishi. Duba mu ga annabawa irin yadda Allah ya jarabce su, zalla sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce shi aka kore shi da garinsu, garinku ne misali nan kai karata maka da magaramta ku ce a kore ka, sai dai ka je wani gari kana can kana tunani zaka ji in ka je ka samu wanda zai taimaka ma baka samu ba, manzon Allah haka yake huta da'awa ya je Taif, haka suka je shi suka hosa mishi har digadigan shi suna ji, a lokacin mala'iku Allah ya turo mala'iku su tambayi manzon Allah me yake so a bawa an can mutane, ga mala'ikan dutse aka ce ya roki Allah yana bada umarni za a dauki wannan dutsen duka mutane a dora musu, yace a bar su ce a ga na iska ga na azaba ga na kaza, yace a ina so daga zuriyar su a samu wato wanda za su huto daga imani, a samu wasu masu imani su huto su bautawa Allah subhanahu wataala. Duba mu ga Annabi Ayyub, Annabi Ayyub ya zo ya kwanta bai da lahiya wajen shekara 18 aka ce yana kwanta bai da lahiya, sai da ya kai kai wanda suke jiye shi ma sun gaji, kowa ya gaji, yauwa na bai da lahiya ana ziyartar shi kuna zuwa likita kuna zuwa, daga ya dan jima ya ake zaka ga an dauke amma mance ta koma jiki kuma yana kwance bai da lahiya, kowa ya gaji diyan shi wasu sun hallaka wasu kaza da kaza da kaza, sai da aka ja wannan shekarun Allah subhanahu wataala ya warkar da shi ya bashi lahiya ya maido mishi arzikin shi ya maido mishi iyallan shi ya bashi wato gangar jikin shi ta dawo fiye da dama. Duba mu gani irin sa Annabi Nuhu, Annabi Nuhu yanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi yake da'awa yake kira sai da ya shekara 150 yayi yana kirawa cewa fa a zo a bauta wa Allah, amma tarihi ya nuna mutanen da suka yi imani da shi a ƙarshen adadi ma mai yawa da aka faɗi ba bisu ce ba 80, a shekara 150 nafsan san kant yayi yana kira fa ku zo a bauta wa Allah, amma ba a samu ba mutum 80 wanda suka zo. Haka ya dau hakuri da ya gabatacci yayi addu'a shi ma yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da giyara, ya ubangiji ya kai kawai yanzu yanda za a yi kada a bar wani didi da darmo didi da tukunya ce ta kafuri a ban kasa, ya ubangiji a halaka. Lokacin Allah ya mishi wahayi ya je kera wato jirgin ruwa safina jirgin ruwa ya koma yana kera jirgi sai aka zo ake mishi izgi a dawar ta kare yanzu kuma ka koma kafinta ce kafinta ko za ku ga kafinta Allah subhanahu wataala lokaci da yayi aka umurce su ya dauki komi namiji da mace aka shiga tekun nan aka halaka duniya gabaki daya to annabawa duka Allah subhanahu wataala yana jarabta su kinin dole imani da kaddara sai kai imani da kaddara ta alkhairi ce ta same ka ko ta sharri duka kai imani Allah ne ya kaddarta ma mun gani cewa idan musiba ta zo baka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha ce mu ga Allah muke ga Allah zamu koma ya Allah ka bani lada akan wannan musiba ya Allah ka maye mini gurbin ta sai Allah ya maye ma gurbin abin da yafi wannan alkhairi ma da ya tabbata hadisi sun wuce alisawa a darasin da ya gabata cikin karatun mu nan ma mun gabatar da kissa Ummu Salama kenan dole mutun yayi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri kenan wannan rukunin imani to shine idan ka kawo da su ka cika su illal ladina amanu kenan ka huta daga suwa da wanda suke asararru wanda suka yi asara wa amilus salihat kai kuma aiki managarci ka biyo bayan su da aiki da ibada kuma ka yi ta managarciya shine ka yi ta dan Allah kuma ka yi ta akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawasau bil haqqi kai wasiti da gaskiya shine ka kawo dukkan wannan aiki na biyayya ka kawo su yanda Allah subhanahu wataala yace ayi Allah yace kada ayi kaza kada ku yi abinda Allah ya halatta ka gawo shi abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ka nisance shi wa tawasau bis sabr kai wasiti da hakuri kuma duk wata musiba in ta same ka kai hakuri duk wani abu in yazo maka kai hakuri malamai suka ce hakuri kaso uku ne kai hakuri akan wato abinda ya shahi ta'at shine biyayya ga Allah kai hakuri akan tarkil muharramat kan barin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta kai hakuri akan kuma kaddara da Allah subhanahu wataala ya jarabce ka da ita hakuri akan yi ma Allah bauta ibada da kake dole sai da hakuri sallar da ka zo kowa yana son hutu ana zamna kuna zamna da jama'a wani ba zai iya tashi yazo yayi sallah kai ka hakurkurtar da zuciyarka ana zayi ka taso ka zo masallaci kai sallah ana sanyi ka tashi ka je ka taba ruwa ana tsananin sanyi kai arwalla ka zo masallaci kai sallah duk wannan hakurin da kake yi akan mene akan ka bi Allah subhanahu wataala haka hakuri akan mi akan nisantar dukkan wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan abin da Allah ya haramta zuciyarka ta rasu saboda duk wani abu wanda yake abin ki wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huffatin nar bil shahawat wa huffatil jannati bil makare yace an sha makance wuta da abubuwan da shahawaice shahawaicen ran take shi duk wani abu wanda zai kai ka wuta sai kaga yana da dadi duk wani abu wanda zai kai ka wutar jahannama sai kaga abu ne mai dadi wanda rai tana san shi yanzu holewa da morewa da kaza da mutane ɗan duniya suke yi ba abu bane mai dadi haka rai tana so amma dai mene ka san ba zai kai ka zuwa ga aljanna ka san ba ta yanda za a iya kai ka zuwa aljanna to duk wani abu kuma wanda zaka gani ranka tana nesa nesa da shi zaka ga abu ne kuma wanda zai kai ka zuwa mi zuwa aljanna shi yasa dole sai ka yi hakuri wajen nisantar wannan abu kana so ka je ka dan more ka dan aje a taka da kai sai ka tuna fa cewa Allah ne ya hana ka hakurkurtar da zuciyarka ta yi hakuri ka je ka samna ka fara tilawar Qur'ani kai tai kai tai zuciyar ma batta so hatta dawo tana so shi abu guda biyu ne ranka kamar wato abin da ya shahi yaro ce yaro karami duk lokacin da ka saba mishi da abu ya yake shi kawai wannan abin dole sai an mishi ziyaranka a gida an ka saba mishi da kallon tele ba ta yanda za a yi ka bar ka ci kunna mishi tele to kuma daga ka cire shi ka mai da shi wani bangare kaza kuma shikenan ya koma to haka rai take duk rai ka duk lokacin da ka mai da mata shahawaice shahawaice da bin duniya da san duniya to ba ta yanda za a yi ta so abin da ya shafi kamar lahira kawai wannan abin take so shi take so sai ka gani in baka yi ba wannan abu baka jin dadi amma lokacin da ka juya ta kuma ka maido ta abin da ya shafi addini karatun Qur'ani yin sallah zaka gani idan baka karanta ba Qur'ani baka jin dadi duk lokacin da ka dauki Qur'ani karanta ta sai ka ringa jin dadi sai ka ringa jin dadi a cikin zuciyarka Zalla sallallahu alaihi wasallam idan abu ya kiki kaka suna cikin wani abu sai ya ce ma Bilal arihna biha ya Bilal tashi ka sanyi yadda mu da sallah ka hutattar da mu da abin da ya shafi sallah mu je mu yi sallah saboda mu samu sakina mu samu nutsuwa mu samu jin dadi da misalin sallallahu alaihi wasallam ya fadi mana cewa a cikin hadisi waju'ilat qurratu aini fis salah, an sanya abinda zan yi wato sanyi a cikin idanuna shine abinda ya shafi sallah. Ku ka gani wannan ka saba ba ranka tana so, sai ka gani ko da yaushe kana jin dadin wannan abu, kana wannan abinda ya shafi hakuri ga barin dukkan wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya haramta, sannan kuma hakuri akan abinda ya shafi kaddara. Lokacin da wani abu ya jarab Allah ya jarabce ka da wani abu, kaddara ta zo maka kai tsaye kai hakuri ka maida ga Allah ne, kada ya zama to kai da jaje kai kaza kai kaza kai kaza, to wanka dawo ka ce to na hakura al'ana yanzu. Kamar ya zafar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata mata latijuwa yaranta ya mutu, yaranta da ya rasu, sai ta zo tana kuka gindin kabarin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yace miki, yace mata ittaqillaha wasbir, yi tsoron Allah ki dau hakuri. Sai ta daga kai da daga baki da tayi tace ilaika anni bak, san ban me ya same ni, tayi bari barni da sha'anina, rabu da ni bak san ban me ya same ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tayi shikenan. Can hoyoyi sabai suka ce mata ke fa annabi ne fada zai yake ce miki ki hakuri ba, kika ce fa ilaika anni, kai sai ta zabura ta tashi shi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta zo gidan shi ta shiga suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah na dau hakuri. Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ya inna masabaru fi sadamati alula, ai hakuri a kaho na fadi a lokacin ake hakuri, kai ne lokacin da musiba ta same ka lokacin wannan kawo ka dau hakuri ka jure abu ne wanda yake da sai ka jure, akwai daci zuciye ka zaka ji ba dadi, amma ka dau hakuri ka koba ga Allah, Allah da ya kadarta ma wannan musiba shi zai kawo ma dauki ya mai ma gurbinta, ka maida ga Allah ka ce Allah ya kadarta mun wannan, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, sai Allah subhanahu wataala ya kawo ma dauki, Allah subhanahu wataala ya hudda ka daga cikin rukukin da kake ciki, amma dai sai a karo na farko kada he ka je kai ta yi na mutu na lalace yanzu kaza da kaza da kaza nayi asarar kaza nayi kaza nayi kaza, tukun can da ka gani fa wanda kake ta yi musu jajan babu wani wanda ya kawo ya taimaka ma da wani abu, ka huce haushi tukun ka dawo ka ce to shike da ubangiji Allah ya kadarta mana wannan abu, tun harko ka sa cewa Allah ya kadarta ma wannan abu, sai ka gani Allah ya mai ma guri mafi yawa mutum musiba ta same shi an sai ya zo ya ringa wallahi abun in ya ga wani mai hannu da shuri to wallahi nan wannan abu ma mun yi asarar shi, an can ma mun yi asarar shi kaza da kaza, kai dai abun bari ba mun jima muna tanadin wannan abu, ma yanzu ba mu san ba ma ya ne zan mi kawai yare jira yake ce to ga wannan an rage, to in bai ce ba kuma ya buga can ya buga can ya buga can shikenan yanzu kuma sai wa, sai a ce to shikenan wa ya ubangiji wannan abu kadara ce aka dora ba, to kaga dai ai bai ba a tun harko da abin ya same ka kace Allah subhanahu wataala wannan gare mu gare ka muke gare ka zamu koma, la amal ja wala man jaminka illa ilayka, Allah ka yi mai mana da abin da ya kubin wannan, ka ba mu abin da yafi wannan abin da ya shafi alkhairi, dan wannan shine mataki guda uku na abin da ya shafi hakuri. Ala kulli hal wannan sura tana da girma, kai duka aya uku ce amma sura ce wadda take nuna cewa mutum idan yana tadabburinta yana tuntuntuninta a koda yaushe kana tunano da wannan sura cewa zaka dauki wato hazar shine kayi matukar kula da kanka, kada ka bari lokutanka, kada ka bari zamaninka ya ringa tafiya a asara, ka zamanto zamaninka kawo in ma ka aikata shi cikin alkhairi in ma kuma ka tafi barci kake, kawai in ma alkhairi kake in ma kawo barci kake, ka huto ka tafi wajen aiki kana aiki a lokacin ringa ambatan Allah, wallahi mu rike azka kada ka bari wai wani abu ya shagaltar da kai da ambatan Allah, kana komi kake kawai ringa ambatan Allah, istighfari ne, salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, subhanallah ne, alhamdulillah ne, duka ka zabi wani ambatan Allah, akwai ambatan Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi wanda jami'i ne sun hada ma komi da komi, na misali irin addu'a ta rabbana atina fid dunya hasana, ta hada ma komi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, duka wannan suna hada ma komi, gafara kai babban abu da kake nema menene gafara, idan Allah ya gafarta ma me zai maka, zai saka aljanna, idan ka ga dole ka rike a lokacin ka, kada ka bari ya tayi saka ka samu program kawa a rayuwarka, ringa sa ambatan Allah ko da yaushe, kuma daga ka saba da horko zaka ringa yi kana jin wahala ko kuma kana yi kana mantawa, ringa sawa da ka manta, in ka tuno ka ci gaba to yau kai ka sha wahala gobe kai ka sha wahala jibi dai ka dan yi kwanaki shikenan abin ya zama wani wurdinka ne na rana wurdinka ne na wato ko da yaushe kana yi ni misali azkarus sabahi wal masa da ake ambatan Allah na sahi da na yamma da ake zai yawa zaka bincika mu a ce yau waye ambatan Allah na mareci ko waye na sahi zaka ga hede de ku in an samu de de ku ma sai de de ku amma kuma abin ne wanda yake dan dan danuwa kana iya zowa ka gani abin yayi yawa to shikenan ba a ce bincika kai yi sa a ko da yaushe kulu wallahu kula huz bi rabbil falq kula huz bi rabbil nas ka iyas malamai suka ce akwai wasu manya manya wanda in ka rike su su ma sun wadatar da kai misali ka rike ayatul kursiyyu kulu wallahu ahad kula huz bi rabbil falq kula huz bi rabbil nas asbahana wa asbahal mulku lillah amsayna wa amsal mulku lillah ka rike su bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim ka rike ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ta so bakwai da sahi so bakwai da mareci manzo Allah ya ce kai duk wanda yayi wannan so bakwai da sahi so bakwai da mareci ta wadatar mishi ta ishe ma komi hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ta so bakwai da sahi so bakwai da duka lokaci ne wanda ta dauke ka to amma sakaki dake shedan ya sanyo mu gaba da man ya ce yayi rantsuwa to Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya sa mu ci karhin shedani a takaice dai wannan sura abinda ta karantar da mu insha Allah sai sura ta gaba wanda ita ce suratul takasur suratul takasur sura ce makkiya ita ma da sura lokaci faddar karanta
bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
سورة التكاثر سورة تي ودتك تقو مشاشدة أجير سبك سرور القرآن ميقرما عند الله سبحانه وتعالى يا سبكر لعتباين سورة الكوثر كافنكما أسبكر لسورة المعون لسورة ونن تازوني تقي من ونب سورة تروى تمن جن كني غمدا واتو شغلتوا دا أبن ديشاه الدنيا da kuma abin da ya shafi barin tunano abin da ya shafi lahira babban abin da zata karantar da mu kenan mutun ya shagalta da abin da ya shafi neman duniya ya zamanto kawai shi lahira ba shi ba lahira kawai ana zauna ma ana magana ana hira wani daga yayi hira mutuwa kai fa matsalan mu da kai ana hira yanzu kawai ka ringa ambata mana mutuwa an sani kowa mutuwa zai shi ne so yake mine ai a bar hira wannan ya zamanto kawai ya kame shi kawai magana yi magana duniya ake to wannan yana daga cikin abin da wannan sura wato zata yi mana wato bayani cewa kada ya zamanto mutun ya shagala da san duniya da abin da ya shahi ni'imomi ta duniya da abin da ya shahi kawace kawacen duniya akan mine akan lahira da mun sani lahira ita ce gidan dindindin duniya gidan wucewa ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa fa kwatankwacin zaman ka a duniya kaman matafiyi mai tafiya ne yana tafiya sai ya zo yayi escal akan hanya kaga ni dan huta ne zai yi karkashin inuwa ya huce kai ne misali daga nan zakka tsaye ni yame sai bis ta tsaya a kwanni kawai tana tsayawa kai kuma yayi mai zaka sai ka zo ka fara tambaye gidan haya ko kuma ka ringa tambaye siminti nawa yake zakka yi gini a kwanni to ai kaga ni sai a ce wani lahiya kwa a kawai abinda zakka siye na guzuri ne na zigege na kaza na kaza na kaza saboda a can ne masabkin yake can ne yake to haka ne mutun ya kamata ya dauki wato sha'anin shi daga madan abin da ya shahi wato ita duniya shine Allah subhanahu wataala wanda sura wannan ayoyinta guda takwas ne kamar yanda wato muka gani ana ce mata suratul takasur wasu malamai suna ce mata suratul maqabir suratul maqabir da akwai hadisi da ifai wanda wasu daga ciki ba su inganta ba game da wannan sura su malamai suka ce wasu kuma sun inganta akwai hadisin da Ibn Hibban ya wudo shi cewa mushrikai ko kuma yahudawa sun kasance suna yiwa junansu alfahari da abin da ya shahi wato dukiya wannan yace ai nahi ka kudi, wannan yace nahi ka kudi, wannan yace ai nahi ka gidashi, wannan yace nahi ka kaza, wannan yace nahi ka kaza. Alfahari amma yadda yanzu irin yanzu ni wani ya yarce ai Alhaji wani yahi wani kudi, shi yace yahi wani kudi, a'a in ka yi ni kudi yi kaza ko kuma yi kaza ko kuma kaza ko kuma an koma kawai ba abinda ake bada sai duniya gabaki daya. To su da suka je suna ta alfahari kai sai zama to alfaharin ma bai tsaya ba, yace kai mu matattu ma namu sun hinau, an wara an bar alfaharin da rayayyu da duniya an koma matattu ma. Yanzu arwaye suka ce suka taimaka kabarta, yace ga wannan kabarin wane ne, dan gidan mu ne, kalli yanda ma aka gina kabarin nashi, sanda su a can gini kabari gina shi suke lokacin kayan shari'a musulunci ta zo ta yi hani game da abin da ya shafi gini akan kabari. To ala kulli hali duka malamai suna ambata wannan, sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura cewa alhaakumut takasur, wato abin da ya shafi at-takasur, neman tara dukiya da iya da abin da ya shafi alatu na duniya, alhaakum ya shagaltar da ku, ya shagaltar da ku gabaki ɗaya rayuwa, ba abin da kake nema kawai dukiya, ina ka wuto kuɗi, ina za ka neman kuɗi. Shisa a yanzu rayuwa yanzu ka gani irin wannan sura ya kamata mutum ya ringa karantu ta ana tuntuna ma mutane ita, saboda a yanzu babu abin da mutane suka yi ittifaki wajen shi kamar abu guda shine neman kuɗi. Kowa ne yake neman kuɗi, za a cikinmu nan duka mafi yawa akwai duka 'yan kasuwa ne, kana zamna ma baka komi ka koma ɗan kasuwa yanzu, to kowa neman kuɗi yake. To kada wannan neman kuɗin ya shagaltar da mu amine a lahira, shine Allah ya ce alhaakumut takasur, at-takasur shine neman a tara kai dai ka tara dukiya, ya zamanto an tara an tara ana lissawa ka cikin masu kuɗin gari ko masu kuɗin ƙasa ko masu kuɗin duniya, shi ya shagaltar da kai game da abin da ya shafi duniya gabaki, game da abin da ya shafi lahiraka. Allah ya ce hatta zurtumul maqabir, har sai da kuka ziyarci makabarta, wato har sai da kuka mutu kuka kai aka je aka binne ku kwatsam yau ga ka a makabarta, gurin ka bai tashi bai cika ba. Wanda ko kuma in ka duba wancan Yahudawa da suka zo suke ta tunanin suke ta cewa ni nayi ka dukiya, nayi ka kaza, nayi ka kaza, nayi ka kaza, ya shagaltar da su game da lahira, kai hatta zurtumul maqabir, har sai da kuka kai ziyara makabarta kuke ganin cewa kabarin wane, dan uwanmu ne yahi naku, wancan nasu yahi na wanne, wannan yahi na wane. Da kuma wannan yana nuna kamar yadda hadisin manzana sallallahu alaihi wasallama ya mana tsoratarwa game da abin da ya shahi wato shagaltuwa da kusan tara zuciya, wanda kuma asali ɗabi'ar dan adam shi kullum me yake so, so yake tara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna li ibn adam wadin min az-zahab latamanna an yakuna wadiyan aw kama qala. Manzo Allah yake cewa da dan adam yana da ance wani tabki guda ko kuma wata sahara guda, ace wannan sahara duka tashi ce cike da zinariya tashi ce, sai yayi gurin ina ma ace sahara biyu ce ba guda ba, duk abin da dan adam yake da ina ma kaza hika yayi tunani ina ma ace biyu ne, in ya kai biyu ina ma a ce uku ne. Manzo Allah ya ce ba abin da yake cika cikin dan adam sai kasa, kasar wannan ita ce zata cika cikin ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya tsoratar da mu yake cewa lal faqara akhsha alaikum, yace wallahi ba talauci ba nake ji muku tsoro, yace lakin akhsha alaikum akhsha an tubsita alaikum ad-dunya, yace ina tsoro a yarwata muku duniya, a shinguda muku duniya, a ba ku kawatta, fatanafasu fiha, ku ringa munafasa, ku ringa rigai-rigai, ku ringa wato abin da ya shahi conference tsakankaninku game da abin da ya shahi duniya, ka ringa ganin wannan kai na wane yahi na wane, da wane yahi na wane, injina yahi naka, motata ta yi taka, gidana yahi gidanka, kazana yahi naka, ku ringa yi ku ringa yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta halaka ku kamar yadda ta halaka wanda suka zo gabanin ku, saboda dukiya musiba ce. Dukiya mun gani a baya cewa wa wani in ka kai ya kai dagawa ta dukiya, gani yake dukiyar tashi ma za ta dawamman shaida shi cewa ba ya mutu ba, ayya saba anna malahu akhlada, wani kuma yake gani shi wannan dukiyar tashi za ta iya sayan mishi da komi, za ta iya sayan mishi komi da komi, da iyan shi da dukiyar shi za su iya sayan mishi komi da komi. Idan ka ga dukiya fitina ce, dan Allah ya baka dukiya, Allah ya jarabce ka, zamanto dukiyar nan taka kai kaffa kaffa ta halal ta zo maka, kuma ka sanya ta aikin alkhairi, ka sanya ta halal, wannan shine zaka samu tsira a wajen Ubangiji subhanahu wataala. yanan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jin tsoro a shinhuda mana duniya ya zamanto muna wato tanafusi a cikin ta muna rigai muna kwankerans a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu ibn adam dan adam yana cewa mali dan adam yana cewa kudi na ko dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ma lahu min malihi talasu sanda cewa wa dukiyarka ba wani abu bane ba face abu guda uku yace ma akalta fa afna abinda ka ci ya zamanto kuma ya kare ka je ka zubar da shi a bayan gari duk abincin da ka ci duk dadin shi ya kai minti 5 dadin ya kai minti 1 ka dauki yanzu kana cin abinci misali miye karshen dadi mutun yace wani nama ko kuma naman talatalo a naman dawi shine tsuntsun ake mishi taken tsuntsun masu kudi kaga ba kowa ba zai yanka dawi su to dawi su da ka dauka ka yanka kake ci dadin nan shi ya kai minti 5 da wanda ya ci dawi su da wanda ya je ya kwada garin rogo ya ci duka mi yahuda musu yunwa an ce wannan yunwa gwana ta yayi hudda ta wani yunwa kawai bambancin vitamin ne amma kuma ina za ta yi garin rogo da vitamin yayi vitamin kuma karshe mi ne karshe mutun zuwa zai ya zubar da shi zuwa zaka yi kaje salanga ka zubar da shi in shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam yana cewa dukiyata dukiyarka ba komai bace face abu na farko abin da ka ci kaje ka zubar da shi aula bista fa abla ko kuma ka sanya tufa ce kaje ka sa ka tsofar da ita duk tufar da zaka sa wata rana za ta tsuwa kai in bata tsuwa ba ma an wasa yayin ta ka saye ta karshe a zamanin ta ka sa kana alfa'ari kana hutawa kowa yana kallon ka wane shi duk kudin shi kayan shi kaza ne kayan shi kaza ne to wata rana ta tsuwa dole zaka bada ta kuma idan ka mutu ba da ita ba za a kai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma auta sadaka faqtana ko kuma dukiyar da ka zamanto kai sadaka da ita wato ka samu alkhairi ka samu lada a wajen ubangiji wannan ita ce dukiyar ka shi yasa lokacin da mutun ya mutu abu uku suke araka shi dukiyar shi iyallan shi da aikin shi biyu su dawo ɗaya ya tsaya ni zai tsaya shine aikin ka dukiyar taka gaba ɗaya da kake cewa dukiyata dawowa za ta yi daga lokacin ma in wani ya zo zai yayi gaziye da kyau in akwai magada da mota kai wani ya kalle shi ya ne kana nema ka dan bata mana mota saboda riya ta zama ta magada kana mutuwa ta zama ta magada kuma kai dole he amma hisabinta sai amma hisabinta su kuma wannan magadan in ka bar su da tarbiya in ka bar su da alkhairi dan Allah su maka alkhairi su maka wani wakafi su gina ma masallaci su gina ma makaranta su ce wannan lada ya kai na mahaifin in kai baka gina ma ba kanka amma ka gina ma kanka ka gani zaka samu lada duki yau wannan gini da kai misali masallaci manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna dukkan mutumin da Allah ya gina ma Allah subhanahu wataala masallaci Allah subhanahu wataala zai gina mishi gida a cikin aljanna ka gani wannan abin da ya shafi dukiya la kullal lokaci ya tafi lallan gobe kenan sai mu dawo kan bayani game da abin da ya shafi wannan sura da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lisahin